This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomada da kuma Dalal FM. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 24 ga watan Janairun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gubel. Muke fara cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda wata kungiya mai zaman kanta ke kokarin taimakawa yara kanana domin samu ilimin zamani a are musu gabashin Najeriya. Sannan muna dauke da cikakken hira da shugaban hukumar zaben jamhuriyar Nijar, wato Bube Ibrahim, yayin da kasar ke shirin tunkarar zabuka a watan gobe. Amma bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Miliyoyin mutane da ke gabar gabashin Amurka yanzu haka na kokarin tono motocinsu da share saman gidajensu da hanyoyin wucewa biyo bayan shafa kwanaki biyu ana wata mahaukaciyar guguwa mai dauke da dusar kankara wadda ake ganin ta shiga littafin tarihi domin ba a taba ganin irinta ba. An samu saukin saukar dusar kankara ne a yankin birnin Washington, inda yawancin yankunan babban birnin suka samu dusar kankara da ta kai santimita 60. A dalilin wannan guguwa ne aka rufe ofishoshin gwamnati da ke birnin. Jami'ai ma sun rufe manyan da kananan hanyoyi har ma da daukacin sashen sufurin motoci da jiragen kasa da na sama na birnin. Masu hasashen yanayi sun ce an sami yawan dusar kankarar da ta sauka a jihar New York mai hawan santimita 64. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya kafa dokar hana tafiye-tafiye a dukkanin hanyoyin unguwanni da manyan hanyoyi da ke birnin mai yawan mutane miliyan 8.4. An dakatar da zirga-zirga ababen hawa da rufe shaguna da duk wasu wuraren more rayuwa. Fiye da mutane miliyan 85 wannan guguwa mai ƙarfi haɗe da dusar ƙanƙara ta shafa, inda ta bar dubban mutane zama cikin duhu dalilin katsewar wutar lantarki. A ɗaya ɓangaren kuma, a yau Lahadi ne aka samu wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 a can arewacin jihar Alaska da ke nan Amurka. Hukumar da ke kula da muhalli ta Amurka ta ce inda abin ya shafa na da tazarar kilomita 260 kudu maso yammacin Anchorage, babban birnin jihar Alaska. Al'ummar da ke garin Anchorage sun ce girgizar ƙasar ce ta tashe su daga barci, amma babu wani rahoton da yake nuna cewa wannan girgizar ƙasar ta yi barna a jihar. Masu hasashen yanayi sun ce ba a tsammanin wata guguwar tsunami da za ta biyo bayan wannan girgizar ƙasa kamar yadda aka saba gani a baya. Girgizar ƙasa dai ta yi tafiyar kimanin kilomita 127 a ƙarƙashin ƙasa. A yau Lahadi ne sojojin Siriya suka kwato garin Rabia a yayin da suke ci gaba da samun nasara kan 'yan tawaye a can kudu maso yammacin yankin Latakaya. Garin Rabia da ke nisan kilomita 10 kudu da iyakar Siriya da Turkiya, kuma yana ɗaya daga cikin yankunan da gwamnati ta ce mayakan sun kwace ikonsa a kwana-kwanan nan. Wata ƙungiya mai kula da al'amuran keta haƙƙin bil'adama ta Birtaniya, wadda take kula da tashi-tashin hankulan da ke faruwa a Siriya, ta ce ƙasar Rasha na taimakawa masu yaƙar gwamnati ta sama, haka kuma sojojin Rasha na taimaka musu da dabarun yaƙi. Ƙungiyar ta ce a yau Lahadi ma sojojin Rasha da Siriya sun kai har-har ta sama, an kuma kashe aƙalla mutane 164 cikin kwanaki 3 da suka wuce a yankin Drezo. Cikin mutanen da suka mutu har da ƙananan yara 43 a garuruwa 4. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada goyon bayan Amurka ga ƙawarta Saudiya a lokacin da yake shirin barin ƙasar a yau Lahadi. Ya ce kyakkyawar dangantakar ƙasashen biyu tana nan kamar yadda take a da. Kerry ya ce babu abin da ya canza sakamakon kulle yarjejeniya da Amurka da sauran manyan ƙasashen duniya biyar suka yi da ƙasar Iraki don dakatar da shirinta na nukiliya, inda aka amince da janye wasu takunkumi da aka kafa mata na biliyoyin daloli. Ganawa wacce aka yi a birnin Riyadh na Saudiya ta zo ne bayan wasu manyan al'amura masu nasaba da Iran, ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu Amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci da musayar fursunoni da ta kai ga sakin Amurka hudu da ke kurkuku a Iran inda aka saki Amurka na biyar a makon jiya. Duk wanda faruwa waɗannan al'amuran, ministan harkokin wajen Saudiya ya ce ba na tsammanin hulɗa kuddukud na iya yiwuwa tsakanin Amurka da Iran. Jibir yayi wannan kalami ne yayin da shi da ke rike zauna kafada da kafada a jiya Asabar a wurin wani taron manema labarai. Wani jami'in soja a Burkina Faso ya ce an kama sojoji 10 dangane da wani samaman da aka kai da asubahin ranar Juma'a a wajen wurin ajiye makamai wanda ke wajen birnin Wagadugu. Wannan samaman da aka kai wurin adana makaman da ke Yimdi ya zo ne mako guda bayan da wata kungiyar ta'addanci mai alaka da Al-Qaida ta kashe mutane akalla 29 tare da raunata wasu da dama ciki har da wasu ƴan kasashen waje da dama a wani babban otel da kuma wurin shan shayi da ke kusa. Mai magana da yawun sojojin Willy Yogmego ya faɗi a jiya Asabar cewa dukkan mutane 10 da ake zargi suna da hannu a samaman da aka kai wurin adana makaman tsofin dogarawan tsohon fadar shugaban ƙasa ne. Ya ce an kuma kama wani shugaban addini. Daga ƙarshe mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ma Turkiyya jiya Asabar cewa Amurka na sanar da cewa kungiyar Kurdawa ta KKK na da hadari ga Turkiyya kamar kungiyar ISIS. Duk kuwa da goyen bayan da Amurka ke baiwa dakarun Kurdawan da ke yaki da masu ikirarin jihadi a Iraki. Biden ya je birnin Istanbul ne don ganawa da Prime Minister Ahmed Davutoglu da shugaba Recep Tayyip Erdogan a gabanin wani yunkurin da za a fara na makon jiya na lalubo hanyar tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar Syria. Bayan ganawa da Prime Minister Turkiya, Biden ya ce ba mayakan ISIS ne kadai ke barazana ga rayuwar mutanen Turkiya ba, ita ma PKK mai hadari ce. Kuma muna sana da hakan, tabbas kungiyar ta'addanci ce kuma abin da suke yi na da matukar hadari. To sai dai masu lura da al'amura a Turkiya sun kula da cewa Biden bai kuma yi tur da dakarun Kurdawan da ke Syria ba. Mai suna rundunar kare jama'a wadda Turkiya ta tsana kamar yadda ta tsani kungiyar PKK.
Sarfil Hashim Gumel kenan da cikakkun labaran duniya. Yayin da jamhuriyar Nijar ke shirin tunkarar zaɓuka a wata mai zuwa, shugaban hukumar zaben ƙasa ta Sani Bube Ibrahim ya ce hukumarsa a shirye take ta gudanar da sahihin zaɓe. Amma cikin wannan hirar da za ku ji da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi, shugaban hukumar ta Sani ya fara bayani ne kan muhimmancin gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali.
In babu kwanciyar hankali ba iya zaɓe. Saboda shi Sani da ta yi nazari saman wannan sagaka da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. A Sani akwai kungiya wannan commission wanda take kula da tsaro. Wannan commission ta aiki kuma duka an duba an ga wannan matakai kamata a ɗauka don duka inda za a yi zaɓe da wanda za su yi zaɓe da ma wanda za su yi takara da wanda za su zo su ga ka inda zaɓen an kai shi su ne observator. An ga mun duba mun ga matakan da ya kamata a ɗauka don a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
To idan muka ɗauki misali yankin Ifa wanda kowa ya san cewa yanki ne wanda yake fama da matsala ta tsaro, a nan wani irin matakai hukumar zaɓe ta ɗauka na ganin cewa al'ummar Ifa ita ma ta
kada
ƙura'a
kamar sauran yankunan Nijar? Lalle kowa san cikin matsayin da jihar Difa take. Ba saboda matsalolin nan ba za mu ce ba za a yi ba zaɓe a Difa. Saboda shi ne muna nan muna ɗaukar mataki tare da wannan kwamishin na 'yan tsaro musamman da za a yi zaɓe cikin kwanciyar lahiya a cikin wannan jihar Difa. Insha Allah za su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Yaushe ne ake tunanin za a soma
rarraba katin zaɓe? Yanzu dai muna nan muna bubbuga kartocin zaɓe. Yanzu da nake muku magana mun ida da jihar Yamai da magaran mu mun kusa ida shi da nan kasashen waje da Agadez da Difa ta za mu fara rarraba kartocin zaɓe. Kartocin nan kuma wata guda ne muka ba cikin wata guda ne za a rarraba su ko ina.
Wani irin tabbaci hukumar da take shugabanta ta Sani za ta yi wa al'ummar Nijar da sauran kasashen duniya cewa za a gudanar da waɗannan zaɓuka na shekarar 2016 a cikin haske da adalci.
Hukumar zaɓe ba hukumar siyasa ba ne. Duka shugaban wannan hukumar duka gaban kwa suka yi rantsuwa amma Qur'ani a kan sun yi aikinsu ba tare da son rai ba. Insha Allah za a yi zaben nan cikin haske ba cikin ba da son rai ba kuma.
Muke muhimmancin zabe ga dan kasa.
Kun san zabe haƙƙi ne da duka dan kasa wanda shekarunsu sun kai yayi zabe. Kuma wanda ta yi zaɓe iya nuna da iyake shin kasan shi tunda zaɓe ne ake don a kowa ya aika wakilan shi na nan zauren majalisar mai dokoki da shugaban kasa kuma da ƙananan hukumomi.
Wani irin kira ke gare ku ko kuma saƙonku zuwa ga ɓangarori daban-daban kama daga 'yan siyasa zuwa kuma su kankansu talakawa ko kuma al'ummar Nijar baki daya.
Samun nasara ga wanga zaben da za a yi ba yauni ne wanda ya rataya ga wuyar Sani kawai ba. Yauni ne wanda ya rataya da kowa tunda kowa ya kamata ga ɓangaren shi ya yi ka'an da za a yi zaɓe cikin lahiya ka'an da zaɓen nan za a ci nasara gare su. Kenan 'yan siyasa ya kamata su yi abin da za a yi zaɓen nan a ci nasara da shi. Tunda shugaban cin gaban kasa ake bibi ba na wani mutum ba. Kuma 'yan jarida ma ku ya kamata ku san ka'an da kuke ba da labarai. Ba abin da ba ku tabbatar da shi ba bai kamata ba ku zo kuna haɗi tunda labari wani labari ya kawo tashin hankali cikin ƙasa. An fara hula kuma ya kamata su yi aikinsu ba su bi 'yan siyasa ba mai aikinsu su sa ido su ga abin da yake kan da ake gudanar da harkokin zaɓe. Abin da bai yi ba suna iya su hutu su haɗi. Mai ba tare da suna wani ko bin 'yan siyasa ba ko kuwa.
To madalla a gaida shugaban hukumar zaɓe a jamhuriyar Nijar Bube Ibrahim a tattauna wasu da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi.
Tuhul dille tahi dosan, tuhul dille
Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin ya karbi bakuncin Pastor Yahaya Lawal Mai Gurmi wanda yake amfani da baiwar da Allah ya masa wajen aikin bishara.
Allah Ubangiji Allah ka taimaka min. Haba mahazzada haushin bakin kareba ya hana kura shiga gari. Marki tuwon kan zomo yaki sai da makami mutuwa mai dan baki yaro ya saba wani yaron mai aikin lauyan to dole uwan naki yaran bana ta ala Ubangiji na. Yoya marabana jalla yoya marabana arrahim yoya marabana arrahman yoya marabana.
To wannan gurmi kana gani tunda dai sana'a ce karbabbiya wani fannin waka ne da ba ko ina ake iya yin shi ba ba mutane da dama
suka yi
eh ba kowa ke yi ba to kana gani zai iya yiwa misali a bude ko a sashi a darasin makaranta ko kuma kamar yadda ake koyar da karkada kayayyakin musika.
Kware kuwa zai iya yiwa haka domin babu abin da ya gagara idan a yanzu haka idan da akwai waɗanda za su bada kansu cewa lallai abin da suke so su iya kenan su koya ni zan dauki zarafi na kuma za a koyar da su kuma za su iya da izinin Allah idan sun cimre kuma da shike ni ne nake hada kayana da kaina daga 1 zuwa 1000 idan akwai kayan aiki zan iya hada shi in zaunar da mutane in koya musu gwargwadon abin da Ubangiji Allah ya bani ikon yi za a iya yin haka Hajiya.
To misali idan mutun yana so ya koyi wannan sana'a ta gurmi misali ko kuma bazan ce sana'a ba dai mutun yana so ya koyi kada wannan gurmi kana gani zai iya daukar shi tsawon zuwa wani lokaci ya kore shi.
Eh Hajiya da shike Allah yayi mutane daban-daban kuma kowanne da yadda Allah ya bashi basira. Wannan ya danganta ga yadda kwakwalwar mutum take. Amma idan dai mutum zai mai da hankali ya tsaya akan abin da za a koya mishi yayi biyayya da ka'idojin koyo ba zai dauki lokaci da ya huce shekara ɗaya ko kuma kasa da shekara ɗaya ba ya iya wannan gurmi da izinin Allah ko kuma ya iya ma fiye da yadda ni nake bugawa domin yawancin lokaci almajiri ya kamfi malaminsa.
To ban san ko ka taba yin waka da ta burge ɗan kananan yara ba ka san waka da babba zai ji dadin ta waka da yaro zai ji dadin ta sun bambanta ko ka taba buga wata waka da yara suke jin dadi misali ko a Sunday school ko dai haka harkokin yara.
Kware da gaske kowace waka da nayi a gurmi na kanga jama'a duka sun karbu da ita kananan yara ne tsofaffi ne da jama'a mata da maza duk wata waka da nayi amfani da ita da gurmi da shike wani iko ne daga Ubangiji ba ta duniya ba sai kaga ruhun Ubangiji yana motsa mutane maza da mata samari da ƴan mata suna jin dadin abin da ake yi da shike daga Ubangiji ne ba daga duniya bane.
To rera mana wata gajeren waka ba mai tsawo ba dai ai mana wata ƴar gajera.
Allah sarkin baiwa rabbana ka ba mu basira rabbana mai iko jalalu ta'ala Ubangiji ka ba mu basira Allah sarki duniya duniya mai yayi in wani ya gane wani ya gane wani bai gane wa idan wani ya duba wani ya duba wani bai duba ba idan wani ya daure wani ya daure wani bai saba ba wanda ya gaji mai saba ba dan aikin da wuyan saba kowa ya huce ran daman san baruwa yake nema ba matan garin yake duba ba kowa ya huce isa ba almasihu ne yake nema ba a duniya tana rudinsa yesu dan Allah ne
To gaida Pastor Lawal Yahaya mai gurmi Allah ba da nasara da biyan bukata. Nan kuma za mu sallama da bakon namu sai mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Pastor Yahaya Lawal mai gurmi alheri ke cewa bari kauna Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Saboda haka hannu a tafa godiya gare ka Allah nayi 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 har na kasa ubanmu wanda ke cikin sama ya kamata mu dogara ga Allah amma dan Adam da Adama ya dogara ga kansa shi yasa rayuwa ya zama zaman azaba mu yabi Yesu mu tsira ku zo mu taka maganan Allah rai da lafiya daga samaniya har cikin duniya uba da 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 ruhu mai tsarki a duk sarakuna Allah shine sarki mu bi shi da bauta da ban gaskiya karfinmu a cikin ikkilisiya sai mu tafa sai mu taka sai mu tafa ku zo mu taka
ga zuciya na baka zuciya na
ya Allah na baka zuciya na
Yesu na baka zuciya na
Allah na baka rayuwa na
Yesu na baka zuciya na
ya Allah na baka rayuwa na
Yesu na baka zuciya na
Allah na baka zuciya na
yanzu ga Safi da Hashim ya dawo da labarai a takeice.
Miliyoyin mutane da ke gabar gabashin Amurka yanzu haka na ta kokarin tono motocinsu da share saman gidajensu da hanyoyin wucewa biyo bayan shafa kwanaki biyu ana wata mahaukace guguwa mai dauke da dusa kankara wanda ake ganin ta shiga tarihi domin ba taba ganin irin ta ba. An samu saukin saukar dusa kankarar a yau a yankin birnin Washington inda yawancin yankunan babban birnin suka samu dusa kankara da ta kai santimita 60. A dalilin wannan guguwa ne aka rufe ofishoshin gwamnati da ke birnin. Jami'ai ma suka rufe manyan hanyoyi har ma da daukacin sashen sufuri na birnin. Masu hasashen yanayi sun ce an samu yawan dusa kankarar da ta sauka a jihar New York mai hawan santimita 64. A ɗaya bangaren kuma a yau din a Lahadi aka samu wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 a can arewacin jihar Alaska da ke nan Amurka. Hukumar da ke kula da muhalli ta Amurka ta ce abinda ya shafa na da tazarar kilomita 260 kudu maso yammacin Anchorage babban birnin jihar Alaska. Al'ummar da ke garin Anchorage sun ce girgizar ƙasar ce tashe su daga barci amma babu wani rahoton da yake nuna cewa wannan girgizar ƙasar ta yi barna a jihar. Masu hasashen yanayi sun ce ba tsammanin wata guguwar tsunami za ta biyo bayan wannan girgizar ƙasa kamar yadda aka saba gani a baya ba. Girgizar ƙasar dai ta yi tafiyar kimanin kilomita 127 a ƙarƙashin ƙasa. A yau Lahadi ne ma sojojin Syria suka kwato garin Rabia a yayin da suke ci gaba da samun nasara kan 'yan tawaye a can kudu maso yammacin yankin Latakaya. Garin Rabia da ke da nisan kilomita 10 kudu da iyakar Syria da Turkiya kuma yana ɗaya daga cikin yankunan da gwamnati ta ce mayakan sun kwaci ikonsa a kwana-kwanan nan. Wata kungiya mai kula da al'amarin keta haƙƙin ɗan adam ta Burtaniya wadda take kula da tashin hankulan da ke faruwa a Syria ta ce ƙasar Rasha na taimaka masu yakar gwamnati ta sama haka kuma sojojin Rasha na taimaka musu da dabarun yaƙi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada goyon bayan Amurka ga kawarta Saudiya a lokacin da yake shirin barin ƙasar a yau Lahadi. Ya ce kyakkyawar dangantakar ƙasashen biyu tana nan kamar yadda take a da. Kerry ya ce babu abin da ya canza sakamakon kulle yarjejeniyar da Amurka da sauran manyan ƙasashen biyar da suka yi da ƙasar Iraki don dakatar da shirinta na nukiliya, inda aka ce an amince da janye wasu takunkumi da aka kafa mata na biliyoyin daloli. Ghana wacce aka yi a birnin Riyadh na Saudiya ta zo ne bayan da wasu manyan al'amura masu nasaba da Iran ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu Amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci da musayar fursunoni da aka yi na sakin Amurka hudu an kuma saki ɗaya ba Amurkin a makon jiya.
Masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi da Hashim Gumel da ya tana gabatar da shirin da sauran abokan aiki. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.